السميع القدير حميد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wutatu Abuja daga lokaci zuwa lokaci ko dan tafsirin Qur'ani ko kuma dan karanta wani littafi daga cikin takaddu na addini yau ma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara sabon littafi na Birrul Walidain مفهوم وفضائل وآداب وأحكام نفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وحف القحطاني رحمة الله عليه منا تكون وتانا ربيع الأول هجرة شكرة تدبو ليادة دريبون أربعين دقنا وزوتا نعم درن أشرين دبير كيدنكو ko abin da ya kama da haka ga watan Rabi'ul Awwal hijira shekara ta 1443 insha Allah ta'ala mun kammala littafi na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi rahmatullahi alaihi das da watan Ramadan muka shiga tafsiri na watan Ramadan cikin korewar Allah ta'ala muka tsaya a inda Allah ta'ala ya kaddara mu tsaya shine cikin suratu Ali Imran sannan muka ce bayan Ramadan idan Allah ya yarda zamu dawo ta alim na littafi bayan an kammala Shama'ilun Nabi wato ash-shama'il al-muhammadiyya kamar yadda director general da wannan cibiya dan uwa Dr. Kabiru Kabo ya faɗa cewa ya kamo rigata da ƙarfi yana faɗa Allah shehu yana gebe ce duka muma mun tsaya mun kamo rigata wato ba na ƙi dawowa karatu ba yanayi ne na aiki da rayuwa idan ina ta'alim duk uzurin da ka ga ya sa rana ɗaya ban zo karatun ba to uzurin mai nauyi ne dalilin na fara abu ba na so in tsaya in ina ta'alim lokacin da nake zaune misali a Gombe a Majalis Ibn Usaymin ko ranar sallar layya ko ta azumi sai mun yi karatu bayan asuba ake zuwa a yi wanka a tafi idi saboda ina sha'awar mu dawama consistency akan aiki musamman na karantarwa to na yi ta sa bid na adawo in na saka sai wani abu ya taso ko na tafiya ko yanayin aiki sai ce to bari sai na gama kaza insha Allah to wannan shine delay da ya faru aka yi ta samu amma Allah shine jidan zuciyata tana nan wurin kuma karatun shi ne a gaba saboda ai babu wani harka a duk duniya da ya kai harka na addini babu abin da ya kai duk wata hidima da za mu yi a duniya hidima ta addini ita ce aulawiyya a ka'ida ita ce priority mai dalili saboda Allah ya ce don hakan ya halicce mu
so duk wani abin da aka yi koma bayan addini ribar kafa ne, amma zuwan mu duniyan nan sakon shine addini din. So kula ga wannan, babu wani abin da muhimmancin sa yafi karantar da al'umma addinin musulunci. Allah ta'ala ya ba mu ikon karantarwa don neman yardarsa. Allah ta'ala ya tsarkake mana zukatanmu. Allah ta'ala ya saka a cikin mizanin ayyukanmu na kwarai ga baki daya. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. To sai mu kaddara, ko da yaushe abu baya faruwa sai abin da Allah ta'ala ya so. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. So yau ne Allah ta'ala ya kaddara da cewa za a dawo. Duk yadda muka yi ta kokari din, ran da Allah ya sa zai yi ba, sai ran da Allah ya sa zai yi. Mafhum? Tayyib. Ai sati ne ya gabata amma sanar cewa insha Allah ta'ala ranar Lahadin za a yi ne. Za a dawo, kuma sai tafiya ta kama ni immediately. Kuma a wata tafiyar da ina shigowa kuma ina ji kawai sallama da iyalai ne na shirya jaka kuma na ƙara fita. To amma dai duk da haka yau din ma ina da wata tafiyar na ce a'a. Bari dai in tsaya insha Allah a fara karatu, sai hakan ya dace da hukuncin Allah, kuma sai gashi za a fara karatu. Amin ya rab. Littafin da za mu karanta shi ne Birrul Walidai, wato kyautatawa zuwa ga mahaifa. Shi ne uwa da uba, ko baba da mama, ko abba da umma, kamar yadda ake fara. Mafhum wa fada'il wa adab wa ahkam. Menene manufar kyautata wa iyaye? Wanda ya wallafa littafi din sunansa Al-Doktor Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ya fi sauƙi na faɗe shi da cewa shi ne wanda ya wallafa littafin Hisnul Muslim. Idan aka faɗi wannan, to kowa zai fahimce shi a sauƙi. Yana cikin al'ajabi nasa shi ne littafinsa ya shahara fiye da shi. Dukin da ka kira Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani a ƴan baya-bayan nan, kusan kowa ya san sunan, amma ba dole mu iya gaya maka tarfan da ya wallafa ba, ko da ɗaya ko biyu. In ka kira Sheikh bin Baz an san sunan, in ka kira Liman Suddai a haramin Makka an san sunan, in ka kira Sheikh Shuraim an san sunan, amma dukkan suna da takardu, ba kowa ya san tarfan da suka rubuta ba, saboda sunayensu ya shahara fiye da rubuce-rubucensu. Abun da yake nadir, very rare, shi ne ka samu mutum takardunsa sun shahara ko littafinsa ya shahara fiye da shi. To shi ne abun al'ajabi da wanda ya wallafa wannan littafi. In ka ɗauki littafinsa na Hisnul Muslim min Azkaril Kitabi was Sunna, wannan ɗan ƙaramin littafi a ido amma babban littafi a saƙo, yana da wahala ka samu musulmin da bai san shi ba, ko na turancinsa, ko na hausansa, ko na larabcinsa. Kuma iya da matukar wahala ka shiga masallacin da babu Hisnul Muslim, iya da matukar wahala ka samu gida na iyalai da mai gida da iyali da ƴaƴa a ce gidan ba Hisnul Muslim, yana da matukar wahala. Ban ce ba zai samu ba, amma iya da matukar wahala. In ku hakan ya samu, to lallai an yi ganganci a ce gidan babu Hisnul Muslim. Hisnul Muslim ya shahara fiye da wanda ya wallafa shi. Wanda ya wallafa Hisnul Muslim shi ya wallafa wannan. Na yi ta'alim na Hisnul Muslim kamar shekara 13 da suka wuce a Masjidul Qur'an a Bauchi. Mun karanta shi a kasusuwa haka a jere daga farko zuwa ƙarshe. Wanda ya wallafa littafin karanta shi ne sunansa Sa'id, Al-Sheikh Al-Doktor Sa'id, mahaifinsa Aliyu. Muna tarayya kenan wajen sunan mahaifi. Sunan kakansa Wahab. Al-Qahtani mutumin Qahtan. Qahtan wani wuri ne a ƙasar Saudi Arabia wanda yana cikin yankin a yanzu a ce Arin. Akwai wani ƙauye sunansa Arin. To a ƙauyen Arin aka haife shi, a cikin muhafaza da ake kira na Asir. Akwai muhafazatul Asir, to a ɗan wannan wurin ne. Amma mafiya yawan rayuwarsa ya yi ne a cikin garin Riyadh, babban birnin Saudi Arabia. An haife shi hijira na da shekara 1371. A yanzu idan muka yi lissafi daga haihuwarsa zuwa yanzu ba da tuwarsa ba, sai mu ce haihuwarsa kamar shekara 72 da suka wuce aka haife shi. Amma Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa hijira na da shekara 1440, kamar kusan shekara 3 da suka wuce kenan. A lokacin da ya rasu a ƙirgen hijiriya, ya rasu za mu ga an haife shi 1371, ya rasu 1440, za ka gaira da shekara 69 ya rayu a duniya a lokacin da ya rasu. Amma an ka ɗauki ƙirgen Gregorian calendar kuma an haife shekara ta 1952, ya koma zuwa ga Allah hijira na da shekara 2018. To in ka ɗauki wannan ƙirgen kuma sai ga yayi kamar shekara 66. Shi yasa nakan mana bayani ƙirgen hijira na musulunci iya da bambanci da ƙirgi na Gregorian calendar. Kaga mutum ɗaya ne a can ka samu shekarunsa kusan 69, nan kuma 66. Kuma idan shari'a tana magana da kai, tana magana da wancan ƙirgen 69 ne. Shi yasa a yau duk wanda ga ce shekara na 32 ko da 3 yana ƙirge na Gregorian, a musulunci ya kai shekara 34. Wanda kaga ya ce maka ina da 61 ko da 2 a Gregorian, in ka ɗauki ƙirgen musulunci ya kai 64. Fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya iya da shekara 63, kamar da muka karanta a Shama'il. Amma inda ƙirgen Gregorian ne sai a ce yana da 60 zuwa 61. Amma tun da ƙirgen hijiriya ne daga al-Muharram Safar zuwa Zulhijja, to ka ga ya kai 63. So mafiya yawa wanda ke da shekara 60 zuwa 61 a yanzu a ƙirgen Gregorian January to December, to za ka samu a musulunci ya kai 63, ya kai shekarun da fiyayyen halitta ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa duk inda shari'a take magana akan shekara ko wata ko kwana, ko take magana akan ƙarni ko abin da ya kama da haka, tana magana ne akan wannan ƙirge na al-Muharram zuwa Zulhijja, akan wannan take magana. Shi yasa sai ka ga in muna aiki da ƙirgen Gregorian calendar, sai ga mutum shekarun sun tafi amma yana karage su bai san sun tafi ba. To da aka kaga wannan bawan Allah a ƙirge na addini ya rasu iya da kusan shekara 69 ne, amma in ka dawo January to December an rage mar kusan shekara 3, sai a dawo da shi kusan shekara 66. Ya yi karatu tun daga gida a gaban mahaifansa, ya dawo birnin Riyadh ya yi karatu na, bayan ya kammala as-salawiyya, karatu na digiri na farko a kulliyatu usuliddin. Ya yi karatu ne a cikin abin da ya shafi addu'awa ilallah, musamman a cikin kulliyatul usul. Bayan nan ya yi magister, wato abin da ake cewa master's degree, nan ma a kan da'awa ilallah. Sunan ya yi bahafi, in an ce bahafi shi ne thesis ko dissertation nasa shi ne al-hikima fi da'awa ilallah azza wa jal, wato hikima wajen kiran mutane zuwa ga addini. Saboda duk mai da'awa ya dace zama mai hikima. Idan babu hikima a da'awa, maimakon a gayyaci mutane zuwa ga addini sai a kore su. Shi yasa ita da'awa idan mutum zai yi ta, tsarinta bai gaza a ce mutum ya je jami'a karanta MBBS ba, wato medicine, shi ne sai an karantar da mutum yayi ake karantarwa, yayi ake zaben kalmomi wajen yi wa mutane magana, yayi ake isar da sako zuwa gare su. Saboda shi mai da'awa ba mai fasawa ne kowa ya more ba, a'a, mai da'awa shi mai rarrashi ne, kamar likita ne da yake zai wa yaro allura, yaron yana dukan ka kana hakuri kana dan rike shi, yi hakuri, ya dauko aya mai bashi sai zo ka sha minti. Saboda yadda ake yi, yaro yana kuka yana duka ana hakuri ba a bata rai, to haka harkar mai da'awa take, shi rarrashin mutane yake yi, yana zaben kalmomin da zai faɗa dan a fahimce shi. Kuma da'awa ana yin ta ne mutum ba zai zuwa ga kansa bane, zuwa ga Allah ne. Adda'awa ilallah, zuwa ga Allah ake kiran mutane. Mafhum? Tayyib. Yayi addoctora, wato PhD, abinda ake cewa da Hausa digirin digirgir. Shi kuma a nan yayi shi ne a fiqhud da'awa fi sahihi Imam al-Bukhari. Ya dauki littafin Imam al-Bukhari da muka sani da Sahih al-Bukhari, wanda asalin sunan al-Jami الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله وسننه وأيامه شنو أصل سنن الإمام البخاري صلى الله عليه وسلم ذم الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه wannan shine sunan littafin saboda tsawansa sai ake cewa kawai sahihul bukhari amma wannan kawai an yi summarizing sunan amma ba shine asalin sunan da mawallafin littafin ya sa wa littafin ba mafhum bayyato ya dauki hikima ne na yadda imamu al-bukhari rahimahullah ya rubuta wannan littafin a wajen yadda yake buɗe babi yadda yake istinbatin hukunce hukunce ya buɗe babi daga kakaranta babin zai nuna masa me yake so ya kawo ya karantar da kai hadisan da ke babin me suke karantar da kai wannan yana da matukar muhimmanci so sai ya dauki wannan hikimar sa ta da'awa a wannan wuri din akwai littafi da na rubuta wadda na yi ta'alim din sa a jami'ar ATBU ta Bauchi lokacin da muke ta'alimin wannan littafi na al-jami' as-sahih da shi muka fara littafin da larabci ne sunansa al-ahkamul mufida fi ma'arifati sahihi al-bukhari wato hukunce hukunce masu amfanarwa wajen hakikalin fahimtar sahihi al-bukhari littafi ne da larabci aka rubuta shi a lokacin maybe daliban da suka kawo ne na tabbatar da har yanzu suna da burgudin sa dan bai kai wata shida bane ya turo min hoton sa da gafa littafin ina tare da shi har yanzu so shi abun da doctora akai PhD degree shine fiqhud da'awa wato fiqhun wa'azi da ake koya daga littafin sahihul bukhari wato littafin imam al-bukhari shaykh sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani rahmatullahi alayh ya rayu a kasar saudiya ya karantar kuma ya rubuta takaddu da yawa hisnul muslim shine mafi shaharar littafi sai akwai takaddun da akalla littafansa sun kai kusan guda 80 wanda ya wallafa sun kai 80 amma ikon Allah hisnul muslim din ne duk inda ka je akwai shi kuma hisnul muslim a yanzu bincike ya bayyana an fassara shi a yare sama da yare 95 a duniya shi kadai an fassara shi zuwa ga sama da yare 95 so da haka mun samu hisnul muslim littafi da zan ba da misalai kadan daga cikin takardunsa sai wannan na biyu birrul walidain mafhumun wa fada'il wa adab wa ahkam wannan shine na biyu shi ba sai na yi bayani ba da haka shi za a karanta insha Allah akwai littafin sa na murshid al-mu'tamir wal hajj waz za'ir fi dawi al-kitab wa sunnah wato mai shiryar da mai umura da aikin haji da ziyarar masallatai masu alfarman nan bisa ga karkashin hasken qur'ani da sunna sannan kuma iya da littafi mai suna al-hajj wal umra مناسك الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة وفي مناسك حكمت حج والعمرة بساقة كرنكر والقرآن دا السنة إيادة الكاتب يسونا صلاة المسافر في ضوء الكتاب والسنة صلر متفيه بساقة كرنكر والقرآن دا السنة إيادة الكاتب يسونا الصيام في ضوء الكتاب wassunna azmi bisa ga karantarwar qur'ani da sunna iya da littafi mai suna afatul lisan hatsarin rukan harshe shi ma fi dawil kitabi wassunna iya da littafi mai suna nurul iman wa zulumatud dalala nurul iman wa zulumatun nifaq fi dawi al-kitabi wa sunna wato hasken imani da kuma duhun munafirci wannan ma littafi ne muhimmi sannan ina da littafi dan uwan wannan sunan sa silatul arham fi dawi al-kitabi wa sunna silatul arham mafhum wa fada'il wa adab wa ahkam yadda yasa wannan haka ya kira shi silatul arham مفهوم وفضائل وآداب وأحكام أكن سادد دا زمونشي فهمت السا فنلنسا لجبنسا لكم فكنش فكنشنسا sannan kuma shi da kansa yayi sharhan hisnul muslim bayan sharha din kuma a cikin qur'ani yayi littafi mai suna min ahkami suratul maida daga cikin hukunce-hukuncen da muke koya a cikin suratul maida saboda suratul maida na da hukunce-hukuncen muhimmai matuka da gaske to sai littafi da yake karantar da hukunce-hukuncen da ake koya daga gare ta wadannan sune kadan daga cikin ta'alifat dinsa ya rayu kamar da fara tun yayi limanci a masallatai da dama a musamman a cikin garin Riyadh ya rasu ciwon da ya zama sanadin rasuwarsa shine liver cancer wato kansa ta hanta kenan ko liver ta hanta kansa ta hanta ita ce ta zama sanadinsa na komawa zuwa ga Allah kamar shekara uku da suka gabata bayan ya rasu na san na karanta ta'aziyar malamai da dama da suka yi ta'aziya na rasuwarsa duk wanda ya tashi ta'aziya a waɗanda na karanta ta'aziyar su ba zai gaza malamai 40 ko 50 ba a duniyar babu wanda ya ta'aziyar kuma ya bayanin shi waye face ya ce shine wanda ya wallafa littafin Hisnul Muslim kusan kowa ya tashi sai ya faɗi haka a cikin hay'atu kibarul ulama akwai malamai da yawa da suka yi daga cikin malaman da suka fi rubuce-rubuce online akwai irin su Sheikh Aidul Karni akwai irin su Arifi akwai irin su Rashid Al-Affasi dukkanin su kowa ne tashi sai ya ce shine muallifu Hisnul Muslim wanda ya wallafa littafin Hisnul Muslim me dalili don littafinsa ya fi shahara wannan abu ne mai wahala kaga littafi ya fi malamin shahara in kaga littafi ya fi malamin shahara malamin bai bayyana ba littafin ya bayyana abinda malamai suka faɗa shine akwai alama Allah ne kadai ya san yake ne amma akwai alama cewa ya rubuta littafin da ikhlasi sannan kuma akwai alamar zuciyarsa na da tsarki Allah yake miki da ita lokacin da zai bar duniya ya roƙa cewa da Allah takaddun da ya wallafa suna cin abin da ya bari na sadakatun jariya a rubuta su a buga su a watsa su a karanta su akalla taron mu anan mu karanta littafinsa mun amsa kukansa da roƙonsa muna da Hisnul Muslim mun kakkaranta shi kuma muna karantawa sai kuma birrul walidain shi ma muhimmin littafi ne wannan littafi ina fatan duk wanda ya zo masallacin nan ya samu kwafi ko akwai wanda bai samu ba da yawa ba to muna fata sati mai zuwa ko sati biyu mai zuwa insha Allah wanda bai samu ba idan ya zo da wuri bai samu sannan kuma wanda ya samu kada ya double wanda ya samu kada ya me kada ya double saboda na san matsalar mu waɗannan littafin da aka gani buga shi aka yi musamman don ta'alimin nan aka buga littafin nasa ne amma aka nemi aka buga wasu bayin Allah ne guda biyu suka buga kuma suka sadaukar da ladan zuwa ga mahaifansu so don haka muna fatan za a ci gaba da bugawa ga duk wanda bai samu ba insha Allah idan yana zuwa nan ya samu amma banda ne banda double ni ma ɗaya na karfa ka gan shi to kai ma kar ka yi me kar ka yi double a ji tsoron Allah kar a yi me kar a yi double ɗaya ake karfa ka san mu ɗan Najeriya Allah ya ƙara mana shirya muna ƙura mutane da yawa akwai shekarar da aka je aikin hajji a Madina saka je ziyara Madina aka sauki Allah dai irin angwalin da ake sauka ana zuwa aka sauki mutanenmu doguwar irin bus nan a wani gida haka dai ɗan jarata da harami kaɗan to akwai masallaci na kam salawat a wurin suka fito a su ba hula wani balarabe haka dattijo shi kan zo masallaci da huluna ƴan ƙanana fararen nan ya katsai da sarufai da sa mutane a kai ana sallah ai da sa shi Allah a rika zuwa ana sallah da hula ka san da tawa in suka rike abu ba sa wasa da shi to sai sa wani dan Najeriya ba zan fara ba dan na faɗi sunan wasu sani yana cikin da aka sa musu hula sai suka wuce suna magana wai hula yake ta bar da hulunan yake zuwa to bari mu yi maganin ka suna koma gida suka yi ta kamfen ɗaki-ɗaki da Allah kada kowa ya sallah da hula kuma aka samu da yawa suka biye musu aka zo a zahar ya zo da ƴan hulunansa ko guda goma sha biyu ne ya ƙarar sai kaga mutane suna zara sai mutum yana haka yana jira a sa masa ana idara sai zai je mun yi maganin sa duk sun ƙare ba kuma ya zo kan mu ba wato shi da yake amma kure shi to ɗabi'anmu ne wani lokacin mutanenmu shi ne in ma za ka yi alheri wai sai an kai ka bango a gaya za ka yi to Allah ta'ala ya sa mu wange lafiya Allah ya gyara mana halayenmu gaba ɗaya wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da zan faɗa a kan shekka sa'id bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alai Allah ya ji kansa Allah ya kai ladan ayyukansa na ƙwarai zuwa ga mizaninsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma kula da zuriyarsa a bayansa muna roƙon Allah ta'ala wannan tafi da za mu karanta ya ba shi cikakken lada tare da magabatansa da suka riga shi gidan gaskiya littafi na birrul walidain wato kyautatawa zuwa ga iyaye in ka ce birrul walidain a wurin malaman nahawu ya zama mudafun ne wa mudafun ilaihi shine daliban nahawu sun fahimta kalmar birru shine ne shine mudafun marfu'un alwalidain mudafun ilaihi majrurun bi'ish biliya saboda walidain aka ce ai yana daga cikin asma'ul khamsa musanna ne in abu musanna ne shine duwal biyu a larabci biyu ba jam'i bane ɗaya mufradi sai a ce singular biyu ba a ce plural a larabci sai a ce me musanna duwal kenan daga uku jam'i yake farawa plural a larabci daga uku ne zuwa sama amma biyu ba jam'i bane so da haka in abu biyu ne ba a tashi a jam'i sai a kira shi da musanna shi musanna rufuwa ana masa bil alif ne in za a yi rufuwa sai a sa alifun in za a yi kisra ko kuma fataha sai a sa ya'un yanzu masallaci dai sai ka ce masjidun masallatai biyu sai ka ce masjidan shi ne guda biyu idan za ka sa wa masallaci biyu kisra sai ka ce zahabtu ilal masjidain baka ce masjidan ba sai ka ce masjidain to ya'un da ka sa ya zama masjidai to ya zama cewa kisra kake nufi me dalili saboda iladin nan ta riga yi shi majrur ne in kuma nasaba ne wato fatha shi ma ana sa ya'un ne sai ka ce ra'aitu masjidai sai ya zama ra'aitu shine fi'il wa fa'il masjidain kuma sai ya zama shine maf'ulun bihi mansubun bihi biliya li'annahu musanna sai zama nasaba dinsa shine wannan ya'un din so da haka asali alwalidan shine mahaifiya da mahaifi guda ɗaya sai a ce baba sai a ce alwalidu alwalid baba mahaifiya sai a ce alwalida idan aka hada su biyu sai su zama alwalidan in za su ɗauki kisra kuma sai a ce misali birrul walidaini kalmar birru shine kyautatawa gawa alwalidaini mahaifi da mahaifiya kyautatawa mahaifa sai yace kuma mafhumun me ake fahimta a kansa wa fada'il menene fadalansa wa adab menene ladubban kyautatawa wa ahkam ko menene hukuncin da ya shafi kyautatawa mahaifa zango biyu ne akwai kyautatawa suna raye akwai kyautatawa bayan ba sa raye don haka akwai birrul walidain fi hayatihima wa ba'da mautihima a rayuwarsu akwai nau'in kyautatawa in sun bar duniya akwai nau'in kyautatawa mafhum bayyin kuma yace fi dawil kitabi wa sunna wannan zai karantar da mu karkashin inuwar qur'ani da sunna a hasken qur'ani da sunna wato a qur'anance da kuma a sunnance insha Allah ta'ala zai karantar da mu kyautatawa zuwa ga iyaye wajibi ne a musulunci muzantawa zuwa gare su haramun ne a musulunci kyautatawa iyaye Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yana cewa yana cikin sahihul adab al mufrad akwai ne wanda yake bugu volume view a volume na farko a namba na 34 yana cewa la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birrul walidain yace wallahi bai san wani aiki ba da ke kusantar da mutum zuwa ga Allah kamar kyautata wa mahaifa. Ban san wani aiki da ke sa Allah yadda da mutum a duniya ba kamar kyautata wa mahaifa, shi bai san aikin ba. Karkashin wannan ne wani bawan Allah ya zo ya same shi da bayanin cewa laifi ya yi, laifin nan ya kai kisan kai, amma ya ɓoye bai gaya kuwa ba me zai Allah ya yafe masa. Ibn Abbas radiyallahu anhu sai ya tambaye shi sai ya ce mahaifanka suna rayu? Sai ya ce a'a. Sai ya ɗauki lokaci mai tsawo yana tunani, can sai ya ba shi fatawa ka je ka yi kaza. Daga baya ake tambayan Ibn Abbas radiyallahu anhu, me kake fahimta da ka tambayi iyayen suka suna rayu aka ce a'a kuma ka canja masa fatawa? Shi ne ce wallahi la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birrul walidain. Ban san wani aiki a duniya da mutum zai yi Allah ya yarda shi ya yafe mar zunubansa ba wallahi kaman kyautatawa gare su. Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi yace birrul walidain kaffaratul kaba'ir. Mutum ko zunuban yake kaba'irai, birrul walidain kyautatawa iyaye yana kankara kaba'irai a cikin sauki. Yace bai san wani aiki da ke kankare wa ɗan adam zunubai ba irin kyautata wa mahaifa, shi bai san aikin ba. Allah ta'ala ka gafarta wa mahaifanmu, Allah ta'ala ka ji kansu, Allah ka kai haske zuwa ga kabarinsu, Allah ka ba mu ikon kyautatawa zuwa gare su bayan rayuwarsu. Waɗanda mahaifansu ke raye, Allah ta'ala ya ba su ikon kyautatawa zuwa gare su a cikin rayuwar tasu. Idan muka duba Qur'ani ya ishe mu hujja. A ayoyi da dama Allah ta'ala ya karantar da mu matsala ta birrul walidai a cikin ayoyi da dama a Qur'ani. Za ku iya ba ni misali? Ku ba ni one by one. وَأَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ku bauta wa Allah kar ku manta tarayya da komai, iyayenku ku kyautata musu. Wannan wani sura kenan zai zama? Suratul Nisa'i aya ta nawa? Aya ta 36. Kaga Allah ya kora shirka, yace ku bauta wa Allah kar ku manta tarayya da komai, zai ce iyayenku mahaifa, uwa da uba ku kyautata musu. Wannan ya ishe mu hujja da tauhidi. Bayan tauhidi sai kyautata wa iyaye, bayan kadaituwar Allah haƙƙin da Allah ya gaya mana na biyu shine mu kyautata zuwa ga iyaye. Akwai ƙarin aya? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana jazakumullahu khaira. Wannan zai zama wannan sura aya ta Isra, aya ta nawa kenan? Na'am, aya ta 23, amma a ƙara da ta 24 ita ma duka abu ɗaya ne. Allah ya ce wa qadara, Allah ya yi umarni kar a bauta wa kowa sai shi, sai ya ce babarka da babanka ka kyautata musu. Bayan kadaita Allah ka sai me? Sai iyaye. Ai wannan hujja ne mai ƙarfi. Bayan kadaita Allah sai iyaye. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana, yace imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. 34 yace waqfit lahumā janaha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbi irhamhumā kama rabbayani saghīran. Ibn Kathir ya ce wannan usulun Al-Qur'ani babu inda aka same shi a nan wurin. Ka ji maganar wa khfit lahuma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Wa khfit lahuma janaha dhulli, wato fuka fukin kaskantar da kai, ka kaskantar da kanka zuwa gare su. Duk matsayinka a duniya kar ka je gaban babanka ko babarka ka hau kujera, ka zauna a ƙasa. Duk haddanka na Qur'ani da limancinka da kujerarka ta mulki da arziki, an kayi asara ran da kake zuwa gaban iyayenka ka hau kujera, a ƙasa ake zama. Ba a zuwa gaban mahaifi ko mahaifiya, yanzu ne tarbiyya ta lalace. iyaye suna kujera, ƴaƴa na kujera, Allah wadai irin wannan hali ba a zuwa. Waqfid lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-raḥmah. Ka saukar da fukafukin tausayi da kaskantar da kai zuwa gare su. Ba a zama a kujera, a ƙasa ake zama. Ba matsayin da za ka yi a wurin iyayenka ka ce za ka hau kujera ka zauna, babu shi. Ana zuwa ne a zauna a ƙasa. Haka kuma duk wanda yake matsayin iyayen shi ma aka je mai ake yi a ƙasa. Abokin babanka ne, alinin babanka ne, wan babanka ne, kanin babanka ne, dukkaninsu ba a hawa musu kujera, a ƙasa ake zama. Babarka ne, ummanka ne, yar mahaifiya, ƙanwar mahaifiya, duka ka'idar ladabi a ƙasa ake zama. Allah ta'ala ya gafarta wa mahaifanmu, Allah ta'ala ya ci kansu, Allah ta'ala ya yafe musu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddima, gabatarwa. Malam ya fara da innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ومن أتكيت أكيت وبنغلنا فرقوش أكيت الخطبة الحاجة wato khutba ta biyan bukata. Manzon Allah as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam azabaninsa idan zai khutbar juma'a da ita yake farawa, idan zai khutba ta idi a magana mafi inganci da ita yake farawa, idan zai daura aure da ita yake farawa, hatta daurin aure da ita ake daura aure a sunna, al-khutbatul haja. Shi yasa isnadanta da hanyoyinta da ingancinta da wurin da ake da ita, Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi ya rubuta littafi sunansa al-khutbatul haja. In ka duba shafi na 36 yayi magana gamsasshe akan muhimmancin karanta ta a dukkan inda za a gabatar da wani abu na addini. Malamai sun kara wa juna ilimi wajen fara aiki da ita a rubuta takardu. Wasu malamai sukan ce a rubuta littafi ba sai an fara da ita ba, me dalili suka je? Saboda ba a samu fiyayyen halitta ya rubuta littafi da ita ba. Daga cikin malaman da suke gaba aiki da ita akwai Imam Sahawi rahmatullahi alai. Idan muka duba cikin Mushkilul Athar a mujalladi na farko namba na 6 yana cewa to fiyayyen halitta wanda takardu ya rubuta da ake tsammanin ya fara aiki da ita, ya rubuta littattafai ne, ai karantarwa ya zo ya yi Qur'ani aka saukar masa, sannan ya yi kuma gaya mana sunnoninsa. Kula ga wannan, ai bai rubuta takarda ba, bari a ce bai fara ita ba, amma abubuwan da yake na presentation, gabatarwa da ita yake farawa. Da wannan Imam Sahawi rahmatullahi alaihi cikin Mushkilul Athar ya magana mai tsawo cewa abin da ya tabbata a sunna, ko da littafi za a rubuta sai a yi da ita. Shi ma takardun da ya rubuta shekara 2000 da suka wuce da ita aka fara. In ka duba Sheikhul Islam rahmatullahi alayhi ya rubuta ta a takardunsa da dama a farko. Dalibinsa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi ya yi aiki da ita a cikin wasu daga cikin takardunsa. Yan nan baya-baya kamar Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alayhi kusan kashi 99 cikin 100 na takardunsa da ita yake farawa. Dalibansa na bayan irin Sheikh Ali Hassan Ali Abdulhamid da makamantansu, da su Zuhair, Sheikh Zuhair da makamantansu, duka za mu ga da ita suke farawa. Su Salim, Sheikh Salim bin Eid al-Hilali, duka za mu ga ta'alifat na su sun fara da inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Ita sunna ba a gajiya da ita. Shi yasa idan ta haddace ta, duk inda za a fara ta'alim ne, khutbar juma'a ne, daura aure ne, da wannan ake farawa. In an kai ta zuwa ƙarshe ana ƙara ayoyi nawa? ayoyi hudu a wurare uku, ayoyi hudu a wurare uku. Aya ta farko ita ce wacce? Wacce ce ayar? Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Cikin Ali Imran aya ta nawa? Aya ta 103 kenan ko? Sai kuma aya ta biyu a farkon suratul nisa ko? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Wannan ita ce aya ta nawa? Ta biyu da ake yi, kuma ita ce ayar farko a nisa'i. Sai kuma aya ta uku da ta hudu a ina? Suratul Ahzab. Shine ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sai kuma yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wannan cikin Ahzab aya ta 70 da 71. To waɗannan su ne ayoyin da suke cikin al-Khutbatul Haja. A cikin ƙasar nan ma muna da malaman da suke wannan kokari. Allah ya ji ɗan uwa Malam Muhammad Awwal Albani yana da wannan kokari, dan uwa Sheikh Abdulrazak ya haifar hafizahu Allah ta'ala yana da kokari da makamantansu. Waɗannan su nake iya tunawa kaɗan daga ciki. Yin ta sunna ne, siyayyar halitta haka yake aiki da ita. Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da sunna da Allah ya sa mu wange lafiya. Inna alhamdulillah, lalle yabo da godiya. Alhamdu shine yabo da godiya. In ka ce godiya kaɗai baka ce yabo ba, to ka kasa wajen fassarawa. Alhamdu shine yabo da godiya, sai ka yaba abu kuma ka gode masa. So da haka lalle yabo da godiya lillahi, duka da Allah ne. Nahmaduhu, muna yabansa muna gode masa. Wa nasta'inuhu, muna neman taimakonsa. Duk wani abin da muka saka a gaba sai Allah ta'ala ya taimake mu muke iya yi. Duk abin da Allah bai taimake mu ba ma iya yin sa. Don haka wa nasta'inuhu shine muna neman ya taimake mu. Hatta fa a rike iyalanta sai Allah ya taimake ka. Ita rayuwar nan gabaki ɗayanta in babu taimakon Allah ba abin da za mu iya yi. Shi ɗan adam din kana son gane kasawarsa, ƙuda yana iya masa kwaci. Kana cin abinci zai sauka akan miya ya ɗauka ya tafi. Za ka iya bin san kai sai aka kashe shi, amma ba za ka yi kwato wannan miyar da ya taɓa ɗin ba. Ai kaga kai gajiyayye ne. Kuma sai kana cikin nutsuwa sai Allah ya jarabe ka, sai wani ɗan faro ya shiga hancinka ya hana ka sakat a duniya. Kuma wannan ɗan kwaron fa bai wuce ka riƙe shi haka ka mutsuke ba, amma in ya shiga hancinka sai hana ka bacci. Abu kaɗan in ya shiga kunnenka sai hana ka bacci. Ciwon haƙori ƙwaya ɗaya sai sa maka fiba, zazzaɓi a jikinka gagara yin bacci. Ɗan adam fa ba komai ba ne, da'if ne, mai rauni ne. Allah ya halice mu bisa ga rauni. Za ka duk abin da za mu yi muna neman taimakon Allah ya taimake mu. In Allah ya taimake mu komai mai yiwuwa ne. Idan Allah bai taimaki ɗan adam babu abin da zai iya yi. Za ka wa nasta'inuhu, ya Allah muna neman taimakonka. Wa nastaghfiruhu, kuma muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana. Muna neman gafarar Allah saboda ɗan adam shi ba ma'asumi ba ne, yana kuskure dare da rana. Za ka iya da bukatun ya rika roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa. Wa na'udhu billahi, muna neman tsarin Allah, min shururi anfusina, daga sharrin kawunanmu. Saboda ɗan adam iya da sharrin irin nasa, yasa ko aure kai na mace ai sunna ta karantar. Dauki littafin Adabu Zifaf na Sheikh Muhammad Nasir Gaddi, karantar da Lailatul Zifaf a sunna. Yayi ake shiga wajen iyali? In ka shiga wajen iyalinka ai a sunna kana kama goshin daga ce Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha. Kai ka auro ta, tana son ka, tana kaunar ka. In ma baka ganta ba ka jin daɗi, kuma in bata ganka ba ta jin daɗi, kuma akwai ƙauna ta haƙiƙa don Allah. Amma sai ka ce Allah ya kare ka daga sharrinta, bayan kuma ka roƙi ya baka alkhairinta. Saboda duk ɗan adam iya da positive side, iya kuma da kasawa. Kasawan ne shine amfanin Qur'ani da sunna su yi molding ɗinmu, su gyara mu, mu hau kan hanya. Allah ya ji kan Sheikh Abba Aziz yana cewa idan kaga ustazu ko malami ya kama kai ba fa bai iya shedanci bane, ayoyi da hadisi ne suka hana shi yin shedancin, inda shedancin halal ne, inda an je wajen shedancin wani malami maka shedancin sai ka gane kai dan primary ne ba inda ka je ka. Amma me yasa ba zai yi ba? Saboda nassosin nan sun hana a yi, sun hana a yi. Amma inda halal ne wasu al'amura, wallahi da kai ba kamata ka zama almajiri a koya maka ba, sai dai ka je ka samu almajiran almajiran wasu. Amma me ya hana a yi ce saboda Allah ya ce kada a yi? To wannan sharrin kawunan fa shi yasa aka saukar da Qur'ani da Sunna don ya yi ta gyara mu, kar ku yi kaza, kar ku yi kaza, kar ku yi kaza. Duk abin da Allah ya ce kada a yi sai a tilasta kai a gaba a aikata shi ba. In shekan ya rinja ya kautar da kai ka zauna ka cika sharɗin tun ba ka tuba zuwa ga Allah sai Allah ya yafe maka. Saboda me? Saboda ɗan adam bai iya kubutar da kansa sai ya nemi taimakon Allah. Wa sayyi'ati a'malina kuma da munanan ayyukanmu. Saboda ɗan adam ba ma'asumi ba ne, zai iya yin alkhairi dubu wata ran sai shedan ya yaudare shi sai ya kuskure guda ɗaya. Man yahdihi Allahu fala mudilla lah. Dukkan wani wanda Allah ya shiryar da shi ba mai batar da shi, ita shiriya ta Allah ce. In Allah ya baka shiriya duk duniya ba wanda zai batar da kai, za a gama duk da barbaru da komai da komai, amma ba za a batar da kai ba, dan ne Allah ya shiryar da kai kuma shiryar ta sake. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wanda Allah ta'ala ya bar shi a ɓace, shi kuma babu iya shiryar da shi, babu mai iya shiryar da shi. Yanzu ka duba Stephen Hawking, ya yi bincike a duniya, ya gano black hole, ya yi ta bincike a kan universe. Babu wurin da za ka yi karatu nan kusa nuna maka Allah ɗaya ne, kuma wallahi tallahi akwai Allah kamar karatu a universe. Ka yi karatu a kan halittun da Allah ya yi da sama da ƙasai, ya gama duk karatu. Inda ake karantawa a gane akwai Allah shi sai ce babu Allah yake gani. An tambaye shi shi yana ga babu Allah. Me dalili? Don shiriya ta Allah ce. Idan Allah bai bashi ba babu wanda zai iya bashi. Shi yasa kuma kar fa ka riƙa ganin wani ya ɓata kana mamaki, kai ka gode Allah da ya shiryar da kai. Ita ɓata ba ta da wahala, shiriya ke da wahala. Shi imani sai kai shekara 20 kana gyara shi, kai ne azumi, nafila, kai ne qiyamul layl, kai ne karatun Qur'ani, kai ne rintsa ganinka, kai ne kiyaye harshenka, duk wani abun da haka kake ta yi babu dare babu rana kana training don imani ya karu. To imani ake yi wa haka, kuma babu wani shortcut da zaka je kawai take ka zama mai imani, komai sai an maka training ta saba. Amma ita bata babu school dinta, ba inda ake zuwa koyi bata, ba wani wanda zaka je kace wai zaka je koyan shedanci ko bata, shi automatic ne. Daga ya ce ya bata ya zama batacce, kuma baya zuwa ko ina akwai, amma shiriya sai an koya. Yanzu me ya tsara mu a nan wurin? Shiriya. Mun zo mu ƙara bin Allah. Akwai inda kaga an taru kawai don a karantar da bata, za a yi ta'alil din bata, babu shi. Shi bata is automatic. Daga mutum ya ce ya bata ya zama bata, shikenan magana ta kare. Ba wata makaranta da ake zuwa koya. Duk wanda ka gani batacce yana ta'addanci ko kuma yana sata ko yana shan giya ko yana luwaɗi ko yana zina ko yana cin hanci, babu inda ya je koya, ita automatic ne. Amma shiriya to ita kake bukatar sai ka wahala ka same ta. Ita shiriya ba a samun ta a banza, ba inda zaka je wani wanda cewa ya baka shiriya, babu ita. Ko yaya kai sai ka yi ta wannan azumi din a sallan dare ne, a kiyaye harshe, sadaka fi sabilillahi, wani lokacin ma kana ciro kuɗin shine na ƙarshe amma kana bayarwa, dan me? Dan ka kusanci Allah. Amma ita bata babu wanda duk a cikinta, kawai daga mutum yayi miƙa hakan ya ce ya bata, shikenan ya bata, ba kuma wani abu ya wahala. Kuma daga ya shiga makarantar bata gobe, shikenan za ka ga ya zama me? Ya zama oga a wurin. Amma shiriya idan ka shigo sai an yi ta karantar da kai, kuma babu ran da ake kula shiriya. In ka shigo din har ka koma zuwa ga Allah kullum a cikin da kake. Allah ta'ala ya kara mana shiriya. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, bai da abokin tarayya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kuma na shaida annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzonsa ne. A ka'idar kudu batun hajji a nan ake sa, amma ba'adu idan ba a takaita ka, in za a karanta ayoyin kuma daga nan sai a ce abdu huwa rasuluhu sai a kawo ayoyin bayan an gama sai a yi amma ba'ad in kuma aka yi amma ba'ad da kafin su da fa inna asdaqal hadithi kitabullah zuwa karshe duka yana cikin bangaren khutbatul haja ana iya tsawaita da ana iya takaita bisa ga yadda wuri ya bayar in ka tsaya akan wa rasuluhu amma ba'ad yayi mafhum sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi tsira ya tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa dukkan sahabbansa wa man tabi'ahum da duk wanda ya bi bayansu bi ihsanin da kyautatawa ila yaumid din zuwa ga ranar addini wato ranar kiyama ranar da addini yake rana wa sallama tasliman kaseeran amma ba'd da aminci wanda yake mai yawa baya ga haka amma ba'd iya cikin hikimar Imam al-Bukhari rahimahullah ya buɗe babin sunansa babu amma ba'd babin da ke bayani akan amma ba'd saboda sai ya halitta in ya gama ga zai ce amma ba'd daga nan sai ya fara to shi yasa wannan ma babi guda aka buɗe babu amma ba'd mafhum tayyib fa hadhihi risalatun mukhtasara wannan sako ne da yake takaitacce risala shine sako ko littafi mukhtasara mukhtasara kuma wanda aka yi shi a takaice aka yi summarizing fi birrul walidai cikin karantar da mu birrul walidai yace bayyantu fiha na bayyana a wannan littafi inji Sheikh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Kahtani rahmatullahi alayhi bayyantu fiha mafhuma birrul walidai na karantar da abinda ake fahimta da kyautatawa mahaifa menene mafhum abun fahimta daga kyautatawa mahaifa mafhum birrul walidai ai ina cewa mafhum ko sai take kalma da mafhum to shi sai ce bayyantu fiha mafhuma birrul walidai mafhum na am tayyib hadha ana ta'assartu bi sheikh ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi tasirin tuwa na da shi ne faqihul umma in yi karatu da ce mafhum na am tayyib to tasirin tuwa sai yasa ni ma ina yi ban sani ba saboda tasirin tuwa idan ka tasirin tu da malami kakan yi abin da yake lokaci ba tare da ka kula ba to gaskiya ina daga cikin abubuwa da bana kula kawai zan yi saboda ana ta'assartu bihi ta'assuran zahiran na bayyana me ake fahimta da kyautatawa mahaifa lughatan a larabci shine literal meaning literal wasilahan da kuma a shari'a wato technical meaning menene ma'anar kyautatawa iyaye a harshen larabci da kuma a ma'ana ta shari'a literal and technical meaning wa mafhuma huquqil walidain kuma me ake fahimta da muzantawa ko cutar da mahaifa a littafin yayi bayanin menene idan kai ya shiga cikin cutar da mahaifa menene yake shiga ciki kyautata musu kuma babu iyaka in dai ba shirka ba ne wani mutum ya samu Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu cewa na dauko mamata akan wuyana tun daga Kharasan har zuwa Makka tun daga Kharasan har zuwa Makka kaman kace yanzu daga wani bangaren Europe har zuwa Makka tana kan wuyansa yace na kammala sauke nauyinta a kaina Ibn Umar yayin murmushi yace ai baka sauke nauyi nishin na kuda guda ɗaya ba nishin na kuda guda ɗaya wannan abin da kai baka kai ba din ka dauki babarka daga Abuja zuwa Makka da kafa ka gama Najeriya ka shiga Chad da kafa ka shiga cikin Sudan ka ketara Red Sea ka kai ta Makka ka aje to akwai kalubale shin ka biya nishin na kuda ɗaya ko baka yi ba kwaya daya babu tabbacin wani abun da kai ya biya ta bashin nishin na kuda guda daya ya da iyaye wani ma da uban kaman competition suke uwa kuma an trena uwa ma a yanzu a wajen matasa komai ana iya gaya mata ba na ce kaza ba haka yake addressin mahaifiyarsa Qur'ani ya ce wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima suratul isra ayat 34 karka ce ko kir ba a fada iyaye ko kafi su gaskiya ba a mutu da su ba a mutu ko kafi su gaskiya sai dai kace ka tuba a yafe baka da ba da kace kana mutu ba a yi da iyaye ka san dai Allah ya kawo ka duniya ta hanyar su ne in babu su da ba a zo da kai ba ka ne da ka shiga jirgin babu mun bayyana menene tauye haƙƙin iyaye lugatan wasilahan thumma zakartu al-adillata min al-kitabi was-sunna adalla ala wujudi birril walidain sannan na ambaci dalile daga cikin qur'ani da sunna da suke nuni akan wajibcin kyautata wa mahaifa wa tahrimi huquqihima da kuma nuna haramcin taba haƙƙinsu thumma zakartu anwa'al birri sai kuma nan ambaci nau'uka nau'i different types name na kyautata wa mahaifa allati yusalu bihal walidan ba'da mautihima wanda ake zuwa wajen iyaye ake saduwa da iyaye ta wannan hanya da koda sun rasu ba'da mautihima wato kyautata wa mahaifa hatta fa annabawa idan Allah yana yabon su sai ya kira kyautata wa mahaifa a cikin yabon annabawa annabi fa da Allah ya turo idan Allah yana bayanin quality nagartar annabi sai ya ce yana da biyayya ga iyayensa annabi fa annabin Allah amma kyautata wa iyaye ya shiga cikin qualityin sa da Qur'ani yake fada wa zai bani misali na وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا وَلَمْ يَكُنْ تَوَيْكَيْهِ أوكي سورة مريم آية تشاهد ماذا ذكر ذلك أوكو آية تشاهد يشاهد يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرًا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا كثر النبي يحيى ايه تشاجي زوا شاوخ زوا شاوخ في سوره مريم يتي يا يحيى خذ الكتاب بقوه كي يحيى كبل التافي لكرفي سيتي واتيناه الحكم صبيا من باشي النبتا تن ينا كرفي سيتي وحنانا من لدنا النبي ني متني مي توسي دغا كريم زوا غا متاني wa zakatan mai tsautsarki kowane irin nau'in tsarki wa kana taqiya kuma mai takawa ne shi gaba da bayyana falisi din annabi ya haifi Allah ya ce wa barran bi walidayhi iya da kyautatawa zuwa ga mamarsa da babansa wa lam yakun jabbaran asiya bai zama wanda yake mai girman kai gare su ba kuma bai zama mai sabon Allah ba ba a yi wa iyaye girman kai duk matsayinka in ka zo gaban su kasa ake faduwa sai ka zo gindin gadon baba ka zo ce baba yayi kaza 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 ka ake babanka yana kujera hawo a nan yayi sai ka fada ka sa haka ake ba a hawa kujera ga dan iyaye ba a hawa kujera ko ya aka kace a nan za ka yayi mafhum tayyib ba a hawa kujera wannan misalin annabi ya haye kenan akwai karin wani annabi ولقد آتينا لقمان الحكمة سورة لقمان آية تسافي نو ولم يجعلني جبارا شكيا والنيكي نونا النبي جيسا آية نو كاكاو آية تسلاسين دا ديوكو تو كاكاو تسلاسين دا تسلاسين دا ديا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت سي مو داوكو ود يكاو ده وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا انا شقيا تن كما اصيا النبي سي كسانشي مي وبرا مي نغرتاني يتي نا كسانشي مي نغرتا بوالدتي غباباتا bai zama mai girman kai da kuma kama hanyar yan wuta ba shi bai zama haka ba wato hatta annaban Allah yana bayar ya ce suna da biyayya da iyaye da Allah wannan bai ce mu dalasi ba amin ya hayy ya qayyum yace sau da aka bayar rasuwarsu za mu iya kammala bayan da gaggawa za mu iya kammalawa والله تعالى أسأل الله لك يروقو والله تعالى أسأل والله دن شيني أمد أي مقود به أي شيني الله تعالى أسأل أي أسأل الله تعالى إنا روقوان الله مدوككي أي يجعل هذا الأمل يتني وأن قيت مبارك يدومي البركة نافعا مي أنفاني خالصا مي إخلاصي لوجهه الكريم وأن أكيدني من يجر الله تعالى وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي كما أن روح الله يأمحالت لشيء رأيواتا دباير رسواتا وأن ينفع به كل من انتهى إليه كما أن الله يأمحالت دوان ديسا مصادوا جلساتنا فإنه تعالى خير مسؤول الله شين ما في ألهير وان ذا أروقا وأكرم مأمول ما في كرمش وان ذا أكي بوري زوا جليسو وهو حسبنا كما ya wadatar mana Allah din wa ni'mal wakil ma dalla da wakili Allah wala haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai ga Allah al-aliyyu madaukaki al-azim wanda yake mai girma wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmid din dira da aminci akan annabi muhammad da iyalansa da sahabbansa da duk wanda ya bi bayan su da kyautatawa har zuwa ranar kiyama me yasa ya roki Allah ya sa littafin ya zama mai amfani gare shi da al'umma saboda ilimi akwai mai amfani akwai ilimi mara amfani shi yasa hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalqi ala al-itlaq shugaban halittu a fake gaba daya yaka roki Allah ilimi mai amfani yakan yi addu'a yace Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bihi wannan addu'a da cikin silsilatul ahadith sahiha hadithi na 3151 annabi ya kace ya Allah ka amfanar da ni da abinda ka ilmantar da ni ka ilmantar da ni da abinda zai amfanar da ni ka azurta ni da ilimin da zan amfana da shi da Allah mu ji maganar nan Allahumma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani Allah ka amfanar da ni da abin da ka ilmantar da ni wa 'allimni ma yanfa'uni ka ilmantar da ni karin ilimi da zai amfanar da ni warzuqni ilman tanfa'uni bihi ka azurta ni da ilimin da zai zama mai amfani gare ni saboda ilimi biyu ne akwai mai amfani akwai mara amfani Allahumma 'allimni ma yanfa'uni annabi yakan roki Allah ya bashi ilimi mai amfani a wani wuri yace Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa Allah ina neman tsarinka daga ilimin da bai da amfani ilimin da ba aiki da shi shine bai da amfani dan adam ba ma'asumi bane zai kuskure amma dole idan muna karatu ya zama yau din mu yafi jiya gobe ta fi jibiya zama kullun akwai improvement a cikin abin da muke shine tasirin ilimi duk inda ilimi ya samu koda baka da ikon yin aikin komai ya zama aikin ka na yau yafi na jiya kuma aikin ka na gobe yafi na yau na jibi yafi na gobe aikin ka shekarar nan yafi shekarar ta gabata shekara mai zuwa yafi wannan shekarar to shine amfanin ilimi yana me yana amfani shine kullum gaba ta duba ya kyau Allah ta'ala ya sa gaban mu ta duba ya mu kyau al-muallif wanda ya wallafa shine Abu Abdurrahman ana masa alkunya da Abu Abdurrahman wannan al'ada sai ta larabawa mai kyau su ana yawan intisabi nasaba mutum zuwa ga dan da ya haifa yanzu in ka je kulliya jami'a da makarantar a Madina sunan da aka sani da shi ne Abu Abdurrahman in ka je kana neman Isa Ali Ibrahim sai ka sha wahala amma Abu Abdurrahman cikin sauki kowa zai gane saboda su suna da ɗabi'ar nasaba ka zuwa ga da Abu Abdullah Abdurrahman Abu Abdullah Abu Amatillah Abu Fatima Abu Aisha Abu Hafsa Abu Abdussalam Abu Abdul Mu'min haka sunayen mutane ke kowa ana nasaba shi ga sunan dan da ya haifa koda mutum bai da ana masa alkunya ba sai haihu ba nana Aisha radiyallahu anha ba ta haihu ba ma sunanta ummu abdullahi harrara ba'da asr al-yawm al-khamis ya kammala ibtil littafin nan ya kammala rubuta shi da gaggarawa ranar alhamis da yamma bayan al-asr al-muwafiq wanda ya dace da 2 ga watan 5 shekara ta 1426 kamar shekara 17 da suka wuce bin Riyab yace ya kammala a garin Riyab ne Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya ji dinsa Allah ta'ala ya yafe masa in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi akan mafhumu birrul walidain lughatan wa istilahan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد